Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da download da kuma niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce tare da Jummai Ali muke farin cikin jan ragamar shirin namu na farko a yau Litinin 12 ga watan Oktoba. Ga kanin labarai.
Jiya Talata da daddare, wasu 'yan bindiga da suka yi shigar Burto sun kashe mutane 10 a ƙasar Afghanistan. Jiragen saman yakin ƙasar Rasha kuma sun yi wa wasu gundumomi a birnin Aleppo na ƙasar Siriya lugudan bama-bamai suka kashe fiye da mutane 20. Ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican Donald Trump a shafinsa na Twitter ya caccaki 'yan jam'iyyarsa da suka ce ba za su yi mashi yakin neman zaɓe ba.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin jihar Borno a Najeriya ta bude makarantun kwana bayan shekaru 2 da rufe su sakamakon kalubalen tsaro da suka fuskanta. Sai dai dalibai suna jan kafa komawa. To ko menene dalili?
Kowa ya sani cewa zaman ya dade. So mutane suna da wani tunani an bude din kamar yaya take. To shi yasa haka zuwa din ana zuwa da hankali-hankali.
A jihar Niger kuwa, gwamnan jihar Abubakar Sani Bello ne ya kira wani taron manema labarai inda ya bayyana cewa yana cike da fushi bisa dalilan cewa
saboda hanyar Suleja zuwa Mina ni na san da nayi gwagwagwa na samu yan kuɗi ko wata hudu ba aka gyara, amma saboda hanyar mai kira da ya lalace da kuma rashin bin doka da ka'ida, triloli a rana ɗaya tira sama da 300 ke bi wannan hanyar.
Sai ku kasance tare da mu. Sahabo Imam Aliyu kuma zai shigo da shirin demokradiyya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. An ba da rahoton cewa wasu 'yan bindiga da suka shigar Burto sanye da rigunan 'yan sandan kasar Afghanistan sun kutsa wani wurin ibadar 'yan shiya da ke cike da mutane a jiya Talata da daddare. Suka kashe mutane 14 da raunana fiye da mutane 30. Jami'ai da shaidun gani da ido sun ce wani mai harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a lokacin da aka fara sumaman a yankin Kate-e-Saki na Kabul, babban birnin kasar, a yayin da jami'an tsaro suka harbe masu harin kunar bakin wake guda 2. Jami'an kiwon lafiya sun tabbatar cewa akalla mata 18 suna daga cikin waɗanda suka ji rauni da aka kai asibiti. Jiya Talata 9 ga watan Muharram, galibi 'yan shiya duk faɗin duniya sukan yi gangami a ranakun 9 da kuma 10 ga watan na Muharram domin juyayen kashe jika Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare su. Babu wata ƙungiya da ta fito ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. Yau Laraba 'yan shiya za su yi bikin Ashura.
Masu nazarin al'amura ƙasar Siriya sun ce jiya Talata jiragen saman yakin Rasha samfurin jet suka koma ga yi wa gundumomin da suke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita lugudan bama-bamai. Suka auna wasu unguwannin 'yan tawaye guda 2, har ma suka kashe fiye da mutane 20. Ƙungiyar da ke hankoran nazarin kare haƙƙin da 'yancin bil'adama a Siriya da cibiyarta ke ƙasar Burtaniya ta ce hare-haren da Rasha ta kai jiya Talata su ne mafi muni tun lokacin da gwamnatin Bashar al-Assad ta ba da sanarwa a makon jiya cewa za ta rage hare-haren da take kaiwa da jiragen saman yaƙi domin baiwa farar hula damar ficewa daga unguwanni ko kuma yankunan da suke hannun 'yan tawaye. Tun da farko a jiya Talata, shugaban Rasha Vladimir Putin da ƙasashen yammaci suke ta sukar lamarinsa a saboda rawar da Rasha ke takawa a Siriya. Ya soke ziyarar da ya yi niyyar kaiwa ƙasar Faransa bayan shugaban Faransa François Hollande ya dage cewa tattaunawa da za su yi zai mai da hankali ne a kan Siriya.
Bayan da gwamnatin ƙasar Bangladesh ta fito fili da tayin baiwa duk wani ɗan yaƙin sa kai da ya tuba tukwicin kuɗi, hukumomi sun ce wakilai guda 2 na wata mummunar ƙungiyar 'yan ta'adda sun ba da kai. Ɗaya daga cikin waɗanda suka tuba mai suna Abdulhakim ya ce hanyar da suke bi ba mai kyau ba ne. Abdulhakim, ɗan shekara 22 da haihuwa, ya ce sun lura da kuskuren da suka yi. A saboda haka ya ce duk kuma wanda ya kama hanyar ta'addanci to ya yi tunani domin ba abu bane mai kyau. Abdul Hakim da Mahmudu Hassan suna daga cikin mutanen farko da aka baiwa tukwicin kuɗi ƙarƙashin dabarar ƙarfafawa masu zafin ra'ayi gwiwa da su aje makamansu. An baiwa kowane mutum guda tukwicin taka 500,000 na takardun kuɗin ƙasar, kimanin dala 6,350 kenan.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata, ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican a nan Amurka Donald Trump ya caccaki 'yan jam'iyyarsa da suka ce ba za su yi masa yaƙin neman zaɓe ba, maimakon haka za su mai da hankali wajen ganin cewa jam'iyyarsa ta ci gaba da riƙe rinjaye da take da shi a Majalisar Dokoki. A yayin da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat, take more ratar da ta baiwa Mr. Trump wajen farin jini. Masana harkokin siyasa sun yi hasashen nasara ko kuma yiwuwar ta lashe zaben shugaban ƙasa a zaman kashi 98 daga cikin 100 da alama manyan 'yan jam'iyyar Republican sun saduda. Donald Trump ya caccaki 'yan jam'iyyarsa ta Republican a wata sanarwa da ya sa a dandalinsa na Twitter. Ya bayyana kakakin Majalisar Wakilai Paul Ryan, wanda ya ce ba zai masa yaƙin neman zaɓe ba a zaman shugaban da ya gaza.
Bayan muhawarar da aka yi tsakanin 'yan takarar shugaba Hillary Clinton da Donald Trump a ranar Lahadi, ƙasar Faransa za ta yi muhawarar 'yan takarar shugaba a karon farko a tarihinta a wannan makon. Masaniyar kimiyyar siyasa Nicole Bacharan ta ce Amurka tana yada tasirinta a kan siyasar Turai, sannan kan hankali hakan ya shiga al'adar Faransa. Gobe Alhamis, idan Allah ya kai mu, 'yan takarar shugaban ƙasa masu ra'ayin mazan jiya su 7 za su yi muhawarar farko daga cikin 3 a gidan talabijin kafin zaɓe tsaye da ɗan takara da za su yi a watan Nuwamba. Jam'iyyar da ke jan ragaban mulkin ƙasar ta 'yan gurguzu Socialist za ta yi zaɓen tsaye da ɗan takararta a watan Janairu, idan Allah ya kai mu, watanni 3 kafin a yi zaɓe a ƙasar. Nicole Bacharan ta ce lokacin da 'yan Faransa ko kuma ƙasar Faransa ta fara yin zaɓen tsaye da 'yan takara, za ta kuma dinga lura da abubuwan da suke faruwa a nan Amurka.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Toma da labarin mabuɗe taskar rahotannin namu daga jihar Barnan, Najeriya, inda rahotanni ke nuni da cewa ɗalibai na jan ƙafa wajen komawa makaranta a makon farko bayan shekaru 2 suna zaune gida. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu ya bayyana dalili a wannan rahoto da ya aiko mana.
A makon jiya ne dai gwamnatin jihar Borno ta bada sanarwar sake bude makarantun kwana na fadin jihar baki daya, wanda aka rufe tun shekaru 2 da suka gabata. Sai dai yanzu hakan ana samun jan kafa wajen komawar ɗalibin, musamman ma waɗanda aka canza musu garuruwa zuwa garin Maiduguri. Na dai ziyarci makarantar Gomman College da ke cikin garin Maiduguri, ɗaya daga cikin makarantar da aka kawo wasu makarantu guda 9 daga wasu kananan hukumomi daban-daban, da kuma aka ce za su ci gaba da gudanar da karatunsu a cikin wannan makaranta. Sai dai ɗalibin da suka samu dawowa a yanzu hakan don ci gaba da gudanar da karatu nasu kalilan ne, ganin cewa wasunsu sun rabu da karatun kenan, wasu ma sun bar fadin jihar, wasunsu kuma iyayensu ba su da halin damar ɗaukar nauyinsu zuwa wasu wuraren don ci gaba da karatun nasu. Na dai samu damar zantawa da wasu daga cikin shugabannin makarantu 6 cikin 9 da aka turo zuwa makarantar Gamman College da ke cikin garin Maiduguri, wanda kuma suka shaida min irin kalubalen da suke fuskanta da ma fatar da suke da shi na ci gaba da koyar da ɗaliban nasu.
Sunana Timothy Maina Wakawa, principal na Tinga College Bama.
Kamar ya shirye shiryen dawon ɗaliban ku suke ne a yanzu?
Okay, in fact mun gode ma His Excellency the Governor of Borno State Alhaji Kashim Shetima. In terms of my school, kuma na riga mun yi magana da shi hosting principal da director of schools, na yi musu bayani cewa my own should be considered because ni mu technical schools we are running different syllabus, so ya kamata a bamu bangaren mu so that mu ci gaba da syllabus na NAPTE ba wa yak technical muke rubuta ba.
Wannan kamar bukatar da ke koyar da sana'o'in hannu,
haka ne, haka ne.
Daban yake yanayin karatunku da sauran
daban ne don namu yawanci ma muna practicals ne.
Ni Shetima Bello ne suna nan, shi ne ni ne principal na GSS Loza. Mun zattare da wasu staff nawa, mun kai wajen goma jiya, yau ɗin kuma ya fi goma. Sauran yara ne yanzu, in an release mana admission list ɗin, zai muku kori mu tura ma headmasters nasu, sai su tura mana yara ɗin. Daga nan mun samu in har ma an riga an fara, to yaran za su zo da wuri, kuma zai taimaka sosai.
Mai suna Luka Umaru daga Science Bama. Abin da ke ciki kuma kowa ya sani cewa da zaman ya dade, so mutane suna da wani tunani an bude din kamar yaya take, to shi yasa ga zuwa din ana zuwa da hankali, amma mun samu yau mai yara guda hudu sun zo, mun rubuta sunayen su, mun bin hajin su.
Sunana Baba Mamman Shuwa, principal ne na GSS Vile Goza. So gaskiya we are happy, kuma in fact a ci gaba da encouraging wannan sojojin, ci gaba da yi mana aiki haye kai ga yanzu ya zamanto ba dai mu zo a zada mana mu samu koma ainihin inda muke din.
Sunana Suleiman Abasharif, GSS Kumshe Anda Bama Local Government. Alhairin gaskiya yaran sun soma zuwa tun daga jiya da aka bude makarantu, kuma mun gode a gwamnati yanda ya mana kokari, yanda ya sake raya iyayen yara, bai bar yaran nan haka cikin gari sun lalace gaba dai ba, ya sake bude wannan makarantu nan, mun gode mushi sosai. Mu kuma malamai da shike da mun zauna akan cewa malamin mu da kansu ba su da aikin mu, ba mu jin dadin sa. Mu kuma wanda muke zaune ba mu da aikin mu, wanda zamu yi shi a lokacin mu san cewa muna cikin aiki ne, amma a yanzu kam insha Allah mun san cewa dai eh gwamnati tana tare da
mu. Ma shi dai kuke ku koyar.
A shirye muke, dari bisa dari muna kan shirye.
To ko menene fatar waɗannan dalibai da yanzu haka suka samu damar zuwa wannan makaranta don ci gaba da gudanar da karatun nasu?
Nana Salisu Umar.
Daga wani makaranta ka zo?
Daga Bama Jesus Kumshe.
Gashi na ga ka zo nan zaka ci gaba da karatu, ka shirya?
Eh na shirya.
Da can a Kumshe kana aji nawa ne?
Ina Jesus 1 ne. Da aka wannan wajen ina Jesus 1. Muna godiya da Allah, kuma da yake Allah ya kawo mana wajen, mun gode da irin wannan rayuwar ma.
Yanzu nan makarantar kwana ne ko? A can din ma makarantar kwana kake ciki ko?
A can din makarantar kwana ne shi ma.
Kake ba?
Eh.
To yanzu ka zo nan kamar an ba ku wurin kwana?
Eh a nan din ma an ba mu wajen kwana.
Abinci fa?
Abinci ma haka.
Na'am.
Ba laifi, mun gode Allah.
Shitima Gani Mustafa.
To zuga shi an kaka nan, ya karatun yake?
Eh alhamdulillah, karatun yana tafiya kamar yanda muka saba.
Ginin wajen kwana fa an samar muku kwana?
Eh alhamdulillah an samu, kuma muna jin dadin wajen.
Na'am. Abinci fa?
Ah alhamdulillah, abinci lokaci kuma muna jin dadin wajen kuma.
Ko abinci ko?
Na'am.
To yanzu kamar ganin cewa kun zo sabon wuri ne, kun fito daga wani wuri, akwai kamar wasu matsaloli da kuke fuskanta ko kuwa?
Ah babu daga yanzu, sai daga gaban ba mu sani ba.
Wasu daga cikin dalibin da aka soya wa karatu kenan aka kuma dawo da su zuwa cikin garin Maiduguri na ci gaba da gudanar da karatunsu, wanda ya katse tun shekaru biyu da suka gabata. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama.
Aka take bari mu rufe taskar hotannin namu a jihar Niger Najeriya, inda gwamnatin jihar take dab da kafa wata dokar auna manyan motocin da kon kaya da ke ratsa titunan jihar, da ta ce suna kashe mata hanyoyi. Wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari na dauke da karin bayani.
Na dai dai raina ya bace yake, saboda hanyar Suleja zuwa Mina ni na san da nayi gwagwagwa na samu yan kudi ko wata hudu ba aka gyara, amma saboda hanyar mai kira da ya lalace da kuma rashin bin doka da ka'ida, triloli a rana ɗaya tira sama da 300 kake bi wannan hanya. Bayan haka suna ɗaukan nauyin da yayi yawa bai kamata ɗauka ba. Mu abin da muka sani a Najeriya, tumfil azim trailer na ɗaukan ton 30, in yayi yawa 35 ya ɗauki mai lita 33,000 zuwa 36,000, amma yanzu ana ɗaukan kaya ton 70 mai lita 60,000. Dole hanya ya lalace saboda nauyin yayi mutitin ƙarfi da yawa. Saboda haka mu za mu ɗauki mataki, ko muna kira ga gwamnatin tarayya ɗauki mataki a koma yanda ake da ana akwai way bridge auna nauyin kaya a auna. Mu a jiha, in ma gwamnatin tarayya ta, mu za mu sa doka a jiha, duk motar da ta wuce wannan nauyin to ba mu bari ta wuce ba.
Gwamna Abubakar Sani Bello dai yana magana ni akan titin da ya hada Mina da kuma Abuja, fadar gwamnatin Najeriya da a yanzu ake malakabi da tarkon mutuwa. Ya ce zai gana wata musamman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, musamman ganin yadda jihar ke da manyan titunan gwamnatin tarayyar Najeriya, amma kuma kusan dukkaninsu sun tashi aiki. Tuni dai kungiyar masu motocin sufuri ta Najeriya ta yi maraba da matakin gwamnatin jihar Niger na auna nauyin manyan motocin dakon kayan. Alhaji Abubakar Musa na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu motocin sufurin a Najeriya.
Idan har gwamnatin jihar Niger tana niyyar ta gyara hanyoyin
suka shafi jihar Niger. Ai wannan ba bane ne yace. Na ma kaida ne ai akwai wuraren da ake kafa a gina wurare wanda mota ta zo za ta shiga a auna a gani. Ba babban abu bane ba ba sabuwa.
To amma ku kun yadda motocin ku masu dauka kafiye da kima ke lalata hanyoyin nan?
A'a, ai lalata hanya. Ya danganta da yadda aka yi aikin ta.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 1:14 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi, za ku ji yadda waɗansu mata suka samu kansu a halin tsaka mai wuya bisa dalilai daban-daban.
Da ni na aure shi bai taba yayi ba, bayan shukin kenan shekaran da ya wuce nan.
One of my girlfriend that they have a housework, so I follow her. So then I took us, all of us, to prison.
To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin yadda suka samu kansu a wannan hali. Yanzu kudai ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin ko hukumar DSS ta Najeriya tana da hurumin kama alƙalai, abinda za mu duba cikin shirin kenan a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamin mu je ga siyasar Najeriya a gurguje, kamar yadda wata kilba za ku kasa sani ba, yanzu saura muhawara ɗaya tsakanin Madam Hillary Clinton da Donald Trump, wadda za a yi ranar Laraba ta makon gobe, wato 19 ga wannan wata. Faifin bidiyon batsa da aka ɗauka shekaru 11 da suka wuce, inda aka ji Donald Trump yana maganar da wasu masu sharhi suke kwatantawa da tasha kan mata, hakan ya sanya shugabannin jam'iyyar musamman a majalisar dokokin ƙasa sun juya masa baya. Shi kuma Donald Trump ya daura damarar yaki da su. Masu yi magana ke cewa yanzu kallo ya koma sawa, shirwa ya dauki giwa. Dama alamar jam'iyyar Republican nan Amurka ita ce giwar. Yanzu kuma sai Najeriya, inda a ƙarshen mako jami'an hukumar 'yan sandan farin kaya da ake kira DSS a takaice suka kai su mamaye a gidajen wasu alƙalai, ciki har da na kotun kolin ƙasar. Lamari da ya sa babban jojin Najeriya Mahmud Muhammad yin tir da matakin, haka ita ma ƙungiyar lauyoyi da kuma ɗaiɗaikun 'yan ƙasar suke faɗin albarkacin bakinsu. Ga shimfiɗar da Hassan Maina Kaina da Umar Faruk Musa suka haɗa mana.
Barista Yakubu S. Bawa Malumfashi babban lauya ne a Najeriya.
Amma abin da ya faru, muna cike da bakin sabida kana magana alƙalai wanda suke su ne suke a cikin kotu wata ke ita ce ta ƙarshe a Najeriya, shi ake kira Supreme Court. Su aka yi ma wannan abin da aka yi ma. Ka shiga gidan alƙali ƙarfe 9 na dare. A search ma na ka'idar search na duba gidan mutum, akwai ka'ida, akwai lokaci da ya kamata a yi. Kamar muna mulkin soja ne. Amma a demokradiya ba a yin haka. Shi za ka ke gani ƙungiyar lauyoyi da kuma shi shugabanmu na lauyoyi na Najeriya AB Mahmud Sino Advocate ya fito ya nuna wannan abu da aka yi ba a yi daidai ba, ya Allah wadare da abin da aka yi. Kuma muna bayan bayan shi ba a bi ka'ida, ko da akwai waranti ba haka ya kamata.
Masu sharhi irin su Shaibu Mungadi na ganin akwai mabukatar a faɗaɗa irin wannan samame.
Ya kamata hukumar DSS ta faɗaɗa wannan aiki ba daga alƙalai kawai ba. Duk wasu wato hukumomin 'yan sanda domin suna da hannu wajen harkokin ra'a da gabatar da kara da sauransu. Da lauyoyi, manyan lauyoyin Najeriya su ma ana ganin su da dukiya ta fita hankali. A shiga manyan 'yan sandan Najeriya su ma a shiga gidajensu.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta maida martani da kakkausar lafazi dangane da kungiyoyi da waɗansu alƙalai da suke zarginta ne cewa ta nema ɓangaren shari'a hawan ƙawara ne. Malam Garba Shehu, kakacin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya rattaba hannu a wannan sanarwar.
Wannan abu da ya taso ba faɗa aiki tsakanin ɓangaren gwamnati da ɓangaren shari'a ba, ko da alkali. A faɗa ake yi da rashawa da cin hanci da ya katutu a ƙasar nan.
Jin abin da masu kallamirin wannan mataki suke cewa ya sa na tambayi Barista Modibo Bakari, shin wace dokar Najeriya ce wannan hukuma ta taka da kama waɗannan alkalai?
Ban san in akwai doka da ta taka ba, amma na san dokar da suka dogaro suka aikata abin da suka aikin da suka aiwatar. To wannan idan ka duba a cikin gargashin wannan doka da ta kafa wannan hukuma, a sashi na biyu da sashi na karamin sashi na uku an ba su dama su yi banda cikin ayyukan da suka yi tanadi a cikin wannan dokar, kuma suna da wato iko wanda idan shugaban kasa ko kuma hukumar majalisar dokoki ta kasa ta dubi wani aiki wanda ya kamata a ƙara musu ko a ba su wani wato additional responsibility ko kuma any other responsibility da ake kira a turance, wato duk wani aiki da aka sa su a haɗe da waɗannan ayyuka da suke tanadi a cikin wannan dokar, to suna iya yin aiki.
To akwai waɗanda suke cewa dokoki da suka kafa hukumar da ka ambata haƙƙinsu shine tsaron ƙasa, al'amari da ke barazana ga tsaron ƙasa shine haƙƙinsu, ba su da wani haƙƙi na shiga wannan bangare.
Wato ya danganta abinda aka fassara da abinda yake gabar tsaron ƙasa ko barazana ga tsaron ƙasa, domin na ga maka wannan hukuma a gargashin dokar da ta kafa ta suna wato gargashin ofishin shugaban ƙasa. To muta abubuwa guda biyu banda ayyukan su da aka zayyana a cikin dokoki da suka kafa su na yau da kullum, akwai kuma na ga maka ƙarin ayyuka da shugaban ƙasa na iya ƙara musu ko kuma majalisar tarayya take iya ƙara musu aiki.
To
shi shugaban ƙasa ko da ke akwai coordinator na securities a gargashin shugaban ƙasa wanda yake lura da yau da gobe yake tsakanin su da shugaban ƙasa, to amma ba mu san menene wani aiki ko sun samu kuduri ko kuma wani iko ko tafin ko izini wajen wanda suke lura da su shugaban kasa ko kuma wani wanda ke lura da su a madadin shugaban kasa na ɗaya kenan. Na biyu ba mu san waɗanne ayyuka ne shugaban kasa ya ƙara musu banda wanda muka sani a cikin doka ba.
Kace shugaban kasa na iya ƙara musu aiki, shin shugaban kasa zai iya ƙara musu aiki ba tare da sanin majalisa ba?
Wato abun da ake kira any order assignment a cikin dokar ba wai zai sauya dokar da ta kafa su bane ko kuma ya ƙara mata ƙarfi ko faɗi ko ne ba, a'a wai a cikin abun a cikin dokoki da suka kafa hukumar yadda suka ba da ayyukan su da yanayin aikin su da yake aiki ne na dole su ne suna ƙarƙashin coordinator na national security wato kaman ko security advisor a ƙarƙashe dai na ofishin shugaban ƙasa ne.
Akwai lauya a nan Amurka da ya ce matakin da aka ɗauka ya saba kashi na 292 wanda ya baiwa kowane reshe na gwamnati ƴancin cin gashin kansa. Me za ka ce kan haka?
A'a, abun da ake nufi da doctrine of separation of powers a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya wato wanda ya raba executive da judiciary da kuma legislature wanda aka raba a gargashin sashi na hudu da na biyar da na shida na tsarin mulkin Najeriya. Ba ana nufin cin gashin kai ne na wanda idan mutum ya aikata laifi wani bangare daga ciki ba za su je su aikatar da aike su ba. Ba abin da ake nufi shine duk mutumin da bai da kariya, to kuma ka san alƙalanmu a Najeriya ba su da wata kariya kamar yadda shugaban ƙasa da mataimakinsa da gwamna da mataimakin gwamna suke da shi a game da gurfanarwa na hukuma ko a kotu idan ana zargin aikata laifi. Kuma in ka duba ai aikata laifi duk gwamnati wannan su jami'an tsaro na cikin gida da kuma 'yan sanda da duk wani jami'in tsaro da na kasan a Najeriya yana da iko ya kama mai laifi gurgudun yanda aka tsara yanayin aikinsa a ko a ina, ba ma sai cikin gwamnati ba koma a wajen gwamnati.
Barista Modibo Bakari, Chief Jojin Najeriya, ƙungiyar ku ta lauyoyi ta Najeriya da ma ɗaiɗaikun mutane sun fito suna Allah wadai da wannan mataki da ita wannan hukuma ta ɗauka. Me yasa kake gani suka ɗauki wannan mataki in dai bayanan da kai na su ba su san waɗannan bayanan ba ne ko kuma dai akwai wani suna da wata hujja wata madogara daban?
To ai ita doka kamar law wato ɓangare na law ba kamar ɓangaren hisabi ba ne, wato kamar mathematics in ka ce ɗaya in ya haɗu da biyu dole ya zama uku, duk duniya in amsa ba ta fito haka ba za a ce maka kai kuskure. Ita doka law kowa da yanda ya fahimci ya gurgurun fahimtarsa da kuma ijtihadinsa, don haka ba laifi ba ne idan mutum ya fahimci daban wani kuma ya fahimci daban. Ni ina magana ne akan fahimtata da kuma ɗan ƙaramin ijtihadina da na yi bisa ga bayanin da na sani. To kuma kowa yana da ra'ayinsa na fahimta ga gurgudo, don haka in lai ra'ayinka ya sha bamban a dai ɓangare a shiriyance ba za ka ce ra'ayin wani kuma ba daidai bane, akai dai ka dogaro ga ra'ayinka, ka ba da hujjojinka. Shi ma shi yasa ake samu kowace shari'a zaka samu layoyi daban-daban suna haduwa kuma suna kawo sha'arwari da ra'ayi daban-daban, kuma duk ba wanda zai ce naka ba haka bane, don fahimta magana ce kawai ta fahimta. Ai
haka akwai waɗanda suke ganin cewa ai ya kamata a ce hakkin ladabtar da alƙalai da duk wani abin da suka yi ya kamata ya zama hakkin wato majalisar kula da harkokin shari'a da ake cewa NJC. Me yasa ba za a kai ƙaran waɗannan alƙalai da ake zargin nan gaban wannan majalisa ba?
Lallai National Judicial Council suna wanda ake kira NJC suna da hurumi mai yawa sosai matuƙa, musamman kuma in ka dubi boda ma Judicial Discipline Regulations nasu na 2014 wannan dokoki da kuma ka'idoji da suka yi, suna da iko akan gurfanar da alƙalai da kuma discipline nasu. Amma abunda za ka gane shine su ba wai suna sabanin abunda jami'an tsaro suke yi, suna karo da juna, wato conflict of duties ake kira ba, ko kuma overlapping of duties na wannan ba, a'a. National Judicial Council suna duba ne akan laifuffukan da kamar National Judicial abin nan kamar Code of Conduct for Judicial Officers.
Masu haro da wannan fashin bakin, Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiya yau na makon nan, sai kuma mako mai zuwa da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu madadin Hassan Maina Kaina da Umar Faruk Musa da Barista Modibo Bakari da kuma Chubahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata, in sallama da ku, mu zama lafiya.
Zuwa gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
An ba da rahoton cewa wasu 'yan bindiga da suka shigar Burtu sanye da rigunan 'yan sandan ƙasar Afghanistan sun kashe su sun kutsa wani wurin ibadar 'yan Shia da ke cike da mutane a jiya Talata da daddare. Suka kashe mutane 14 da raunana fiye da mutane 30. Jami'ai da shaidun gani da ido sun ce wani mai harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a lokacin da aka fara sumama. Sa'annan kuma jami'an tsaro suka harbe wasu masu harin kunar bakin wake guda biyu. Jami'an kiwon lafiya sun tabbatar cewa akalla mata 18 suna daga cikin waɗanda suka ji rauni da aka kai asibiti. Masu nazarin al'amura a ƙasar Siriya sun ce jiya Talata jiragen saman yakin Rasha samfurin jet suka koma gaiwa gundumomin da suke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita lugudan bama-bamai. Suka auna wasu unguwanni 'yan tawaye guda biyu har ma suka kashe fiye da mutane 20. Ƙungiyar da ke hankoron nazarin kare haƙƙi da 'yancin bil'adama a Siriya da cibiyar ta ke ƙasar Birtaniya ta ce hare-haren da Rasha ta kai jiya Talata su ne mafi muni tun lokacin da gwamnatin Bashar al-Assad ta ba da sanarwa a makon jiya cewa za ta rage hare-haren da take kaiwa da jiragen saman yaƙi domin baiwa farar hula damar ficewa daga unguwanni ko kuma yankunan da suke hannun 'yan tawaye. Bayan da gwamnatin ƙasar Bangladesh ta fito fili da tayin baiwa duk wani ɗan yaƙin sa kai da ya tuba takwaicin kuɗi, hukumomi sun ce wakilai guda biyu na wata mummunar ƙungiyar 'yan ta'adda sun ba da kai. Daya daga cikin waɗanda suka tuba mai suna Abdulhakim ya ce hanyar da suka bi ba mai kyau ba ne. Abdulhakim ɗan shekara 22 da haihuwa ya ce sun lura da kuskuren da suka yi. A saboda haka ya ce duk kuma wanda ya kama hanyar ta'addanci to ya yi tunani domin ba abu ne mai kyau ba. Abdulhakim da Mahmud Hassan suna daga cikin mutanen farko da aka baiwa takwaicin kuɗi ƙarƙashin dabarar ƙarfafawa masu zazzafan ra'ayi gwiwa da su aje makamansu.
Sama da la masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma shafinmu na intanet. Za ku kuma iya ba da gudunmuwa ga shirye-shiryen namu a shafinanmu na sada zumunta, wato Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Jummai Ali da Titiya na gabatar da shirin da kuma Solomon Ado da ya haɗa shiri da ba da umarni, sai kuma injiniyarmu na yau Malam Zubair Alheri ke muku fata alheri.